Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 sai kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya kana masu na'urar computer a lokacin da su sai kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da waraka yanzu dai Ladan Ibrahim ne ba Mahmud Lalo ba tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauraron abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren kuma a cikin wannan shirin za ku ji kiran da shugaban hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa Reshen Jihar Oyo Madondolapo da Sumu ta yi wa al'umma ƙasa domin a zauna lafiya kana yau da yake juma'a ce za ku bude layukan mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da kuke sha'awa ko kuma shige muku duhu sai kuma tasirin azumi haka kuma idan da hali mu kawo muku labarin wasanni amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masauraro barkamu da warhaka. Bayan shiru na ba sabon ba da yi jiya Alhamis a shafin sa na Twitter ranar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI James Comey ya fada wa 'yan majalisa cewa ba shugaba Donald Trump ake hari ba a binciken katsalandar Rasha a zaben Amurka. Shugaban na Amurka ya bayyana a shafin nasa a yau Juma'a yana cewa an wanke shi yayin da yake bayyana Comey a zaman mai kwarmato. Trump ya kori Comey a watan Mayu inda ya ce al'amarin Rasha yana ransa a lokacin da ya kori shugaban babban hukumar binciken ta ƙasa. A lokacin da yake jagorancin binciken da hukumar ta FBI take yi kan irin kutsan da Rasha ta yi a harkokin zaben Amurka a shekarar da ta shige. Comey dai ya gabatar da ya shaida jiya Alhamis a gaban kwamitin kula da ayyukan leken asiri na majalisar dattijai inda ya ce ya yi imanin Trump yana kokarin sanya shi ya watsar da bincike da suke yi ne na tsohon mai ba da shugaban shawara kan harkokin tsaron ƙasa. Haka kuma jami'an fadar White House sun yaɗa lakarairai domin boye dalilan zahiri na korarsa.
Kafar yada labarai ta Koriya ta Arewa KCNA ta faɗa yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta yi nasarar gwajin wani sabon makami mai linzami daga kan tudu zuwa kogi wanda zai cimma jirgin ruwan abokan gaba na soji da aka shirya kai hari da shi. KCNA ta ce Pyongyang ta harba makamai masu linzami masu yawa daga tudu zuwa cikin kogi a safiyar jiya Alhamis karkashin jagorancin shugaba Kim Jong-un. Haka kuma an ruwaito makamin mai linzami ya sami inda aka saita a cikin ruwa da ke gabashin kogin Koriya. Gwajin na makami mai linzami na Koriya ta Arewa shi ne na hudu cikin wannan watan kuma ya zo ne bayan da majalisar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wa Koriya sabon takunkumi a kan gwamnatin ta Kim a satin da ya wuce. Gwaje-gwajen makamai masu linzami uku na farko duk samfurin ballistic ne, wanda ya nuna burin Koriya ta Arewa na kera makami mai linzami wanda zai iya daukar makami nuclear da zai iya cimma Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Heather Nauert ya faɗa a jiya Alhamis cewa dawowa teburin tattaunawa da Koriya ta Arewa kan dakatar da shirin ta na kera makamin nuclear tsibiri na Koriya na da wahala sakamakon ci gaba da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Pyongyang din take yi.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ƙungiyar ICE ta nuna wani faifan bidiyo da yake nuna wani ɗan ƙasar China da suka kama cikin jini wanda ƙungiyar 'yan ta'addar ta yi ikirarin kashewa tare da wata mace da yake tare da ita a kudu maso yammacin Pakistan. Jami'an gwamnatin yankin sun tabbatarwa da VOA cewar mutumin wanda da alamu yana numfashinsa ne na ƙarshe a faifan bidiyon yana cikin biyu daga cikin 'yan China da aka sace a watan da ya gabata a Kota, babban birnin yankin Baluchistan. Jami'in da bai so a bayyana sunansa ba sakamakon ya ce jami'ai ba su gano gawar ɗan canan da aka yanka ba tukunna. Saboda haka yana son ya janye daga zaton abin da ya fito daga bakin jami'an na makomar mutanen guda biyu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Hu Shunying ta faɗa a taron manema labarai na yau da kullun da a yau Juma'a cewa Islam Abad ta faɗa wa Beijing cewar mutanen da aka kama mai yiwuwa sun mutu. Ta ce majiya mai tushe daga bangaren Pakistan ta gabatar da wani bayani ga China dangane da 'yan ƙasar China guda biyu da aka sace kuma mai yiwuwa an kashe su. Muna cikin damuwa kwarai akan wannan al'amari. Kafar yaɗa labarai ta ISIS Amaq News Agency ta ba da sanarwa a jiya Alhamis cewar ƙungiyar ta kashe mutanen guda biyu da suka kama a Mustang, yankin da ke kusan kilomita 50 kudancin Kuta.
A yau Juma'a, Majalisar Dokokin Japan ta zartar da ƙudurin dokar da za ta kyale sarkin sarakuna na ƙasar Akihito ya sauka daga kan kujerarsa a miƙa wa babban ɗansa Yarima mai jiran gado Norihito mai shekaru 57 haihuwa. Sarki Akihito ɗan shekaru 83 wanda aka yi wa tiyatar zuciya kuma ake masa maganin ciwon daji a kakar bara ya nuna buƙatar sanayin murabus bayan riƙe mulkin na kusan shekaru 30. Hakan ya tayar da tsohuwar muhawara a Japan akan matsalar gado a masarauta mai tsawon tarihi na shekaru kusan 2000. Wannan murabus dai ya zamo na farko tun shekara 200 da suka gabata. Akihito ya hau kan karagar mulki yana ɗan shekaru 56 a watan Janairun shekarar 1989 bayan rasuwar mahaifinsa Sarki Hirohito. Kafin yaɗa labarai na ba da rahotannin cewa jami'ai na jiran shekarar 2018 yayin da Akihito zai cika shekaru 85 kafin ya yi murabus ɗin. A ƙuri'ar da aka bada da aka kaɗa wacce aka nuna ta kai tsaye a gidan talabijin na NHK, 'yan majalisa a babban wato majalisar sun aiwatar da dokar a yau Juma'a bayan kamar ƙaramar majalisar ta ba da izinin dokar cikin satin ta gabata. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskar rahoton namu da batun kiran da shugaban hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa reshen jihar Oyo Madam Dolapo da su ta yi domin a zauna lafiya a cikin ƙasa. Ga kuma Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Daraktar hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya reshen jihar Oyo NOA Mrs. Dolapo Dosunmu ta yi kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da juna a duk inda sun sami kansu a cikin jihohin Najeriya. Uwar gida Dolapo Dosunmu ta yi wannan kiran ne a lokacin da take gabatar da lacca ga ɗimbin mabiya addinin Musulunci albarkacin watan Ramadan a Ibadan.
What is paramount at this moment is for Nigeria to live in peace. Is for there to be peaceful harmony among everyone.
Shugabar hukumar wayar da kan jama'a a jihar Oyo Dolapo Dosunmu tace abinda ke da muhimmanci a daidai wannan lokacin watan azumi shine 'yan Najeriya su zauna lafiya da juna a ko ina cikin kasar nan. Tace a zauna lafiya da juna ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba. Dolapo Dosunmu ta kara da cewa sai da zaman lafiya ne za a sami bunƙasar tattalin arziki da ci gaba a tsakanin jama'a da ƙasa baki ɗaya. Bukaci 'yan Najeriya da su yi wa ƙasa addu'a don a sami dawwammamen zaman lafiya. Shi ko balugun mummuni na ƙasar Ibadan Alhaji Rashid Adeshokan ya buƙaci musulmi da kiristoci da su zauna lafiya tare kuma su yafe wa juna don shi ne ya halice mu baki ɗaya.
Nigerians should understand that if Allah wants all of us to be Muslims, we will be Muslims. If he wants us to be Christian, we should be Christian. But for social cohesion and national unity, we all should gather together and live together in peace.
Balugun mummuni na ƙasar Ibadan Alhaji Rashid Adeshokan ya ce ya kamata 'yan Najeriya su gane cewa in Allah ya so dukkanmu mu zama musulmi da mun zama musulmi, da Allah kuma ya so mu zama dukkanmu kiristoci da mun zama kiristoci. Don haka don haɗin kai da ci gaba dole mu zauna tare lamu lafiya. Ya ce ba wata kabila ko addini da zai iya zama shi ɗaya tilo ba tare da wani ba. Kuma wayar da kan jama'a ta Najeriya reshen jihar Oyo NOA ta shirya taron laccar azumin watan Ramadan don a lalubu hanyoyin zaman lafiya tsakanin 'yan Najeriya. Taron laccar dai ya sami halartar sarakunan gargajiya, 'yan siyasa, shugabannin jama'a da masana addinin Musulunci da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla kai da Hassan, kuma kafin mu ciga mu bude layukan mu a cigaba da shakatawa da wannan.
Zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta baya ko kun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani bacin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasar ta kunjiya zama na lafiya shi da cigaban Najeriya
masallaci kage joci ya fito duka kun tsaya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na harko daga Taraba. Waye daga Taraba ko me yare ra'ayinka?
Madalla barka da yammaci da fatan da a sharuwa lafiya. Mai kira wata wakili daga Taraba karamar hukumar Ibi.
To me ra'ayinka wannan daren? Kai kaman layin Taraba ya tsunke. To Taraba ci gaba da kokari ga wannan kira daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ibrahim barka da dare.
Barka kare amma don Allah ka share duwanka.
To lagu naji an lafiya.
Lafiya lau.
To masha Allah kana tare da Isiya din kishin da kiriya hawan kai kare kuma su ba.
To me ra'ayinka Isiya?
To ra'ayina dai gaskiyan al'amari babbar ra'ayin nawa ina fatan shugaban kasa Allah ya dawo mana da shi lafiya kuma Allah kara mai lafiya sannan kuma ina so in kira ga jan Najeriya dan Allah dan Annabi su taimaka shi gaba da addu'o'i sannan kuma na biyu kaman zanga zanga da matasa arewacin Najeriya suke ta yi akan yanayin yanda waɗansu yankuna suke yi to muna fata dai don Allah da Annabi hannun damu shi yake shuda da haku ina fata su yi haƙuri su kai zuciya nesa sannan kuma zaman tare a na Najeriya gaskiyan al'amari kowa yana amfana da kowa muna fata wa yankin na kudu
to mun gode Isiya da wannan addu'a naka. Ubangiji Allah ya sa ƴan Najeriya wanda suka ji su taimaka a ci gaba da addu'a domin samun zaman lafiya. Yanzu mun samu kira daga Sokoto. Waye daga Sokoto?
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya.
To Alhaji Lawal me ra'ayinka?
Babban ra'ayina shine ina kira ga al'ummar Najeriya musulmi da Kirista mu taru mu yi hankuri da juna mu zauna lafiya kamar yadda muke aji daya. Primary mu zama aji daya, secondary mu zama aji daya, jami'a ko irin COE to ya kamata mu yi karatun nana su dangane da irin yadda ainihin dumuwa ka hituwa na dangane da raba kasa. Wannan raba kasa ba alheri na ba gare mu da su ma ƴan kudu din. Sa'annan gobe mu musulmi addinin mu ya tanadar mu na cewa idan za mu haɗa magana mu haɗi alheri ko mu yi shuru da bakin mu ko mu tashi da alheri. Wannan kowane musulmi ya san hadisi na ingantacce don mu cika ikirarin mu ƴan arewa ba mu yi kiran cewa a raba wannan ƙasar su ka cewa a raba ƙasa sa'annan su ka ɗaukan matakai game da ƴan uwanmu amma duk da haka nan mu ba mu goyon baya na cewa a yi ƙoƙari a raba ƙasar da ko mu ba su wa'adi na su yake daga cikin ƙasarmu.
To mun gode Lol Bodinga. Addu'a shine babban abin yi kan har yanzu dai muna nan cikin Sokoto. Waye daga Sokoton?
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Magana da Kabiru Abubakar Kuna ne yake shagari local government Sokoto ta tsare Najeriya.
To Kabiru me ra'ayinka wannan daren?
Shine game da ainihin kudaden aiki haji wadda gwamnatin tarayya ta fitar da kuma hukumar jin daɗin alhazai wanda yake gaskiya abun ya haura ga yadda sallah kake ba fituka ya ga cewa cikin ikon Allah ya Allah ya kaddara ya je
shi yake
na san da cewa duk wanda Allah ya kaddara zai je amma don Allah gwamnatin tarayya da kuma hukumar alhazai su yi abin da ya kamata da ƴan majalisu a ga cewa an rage waɗannan kuɗaɗe domin talakawa su yi da cika waɗannan kuɗin su sauke farali idan Allah ya kai su. Na gode.
To mun gode Kabiru. Allah sa hukumomi sun to mun gode. Allah sa hukumomi sun ji wannan kuka naka. Bari mu je Kaduna kuma. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam. Wa ke magana?
Malai na da Ibrahim Ayawa barka da aiki ne ma barka da yammaci.
To mai rediyo da koda.
Sangaro mai rediyo da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Ja mu je me ra'ayinka?
To alhamdulillah ina so dan tsafuro wani bayani dangane da wani malamin cikin Almanat da yau a cikin garin Kaduna akan maganar masu hannu da shuni akan maganar zuwa Umara din nan. Gaskiya akwai abubuwa da yake magana, akwai hanyar shiga aljanna da yawa wanda yake kaga yanda Najeriya ma yanzu ake fama da fatara da talauci da yunwa na aiwa maganar rashin kuɗi din nan. Maimakon a ce ka dauko na kuɗin ka biya wa kanka kuɗin Umara da iyalinka da abokanka, to wannan kuɗin kai amfani da shi domin ka ciyar da talakawa. Idan kai haka to ta ga wata hanya ta shiga aljanna. Dan haka al'umma muna kira gare ku, ba wai Umaran nan da ake zuwa ita ce magana.
Ayyo Layan Musa na radio da koda ya yanke. To mun samu kira daga Yobe. Waye daga Yobe?
Kana tare da yalawan daga nan garin Gaskamu a garamar hukumar Jakusko daga jihar Yobe.
To yalawan da Allah rage radioanka saboda ina jin muryata a ciki.
Bana ba kusa da radio wannan.
To kana jin kuma ga murya na can kasa-kasa. To jamuje.
Wallahi ba.
Jamuje.
Yawa to ni ra'ayina yau. Akan gwamnatin Najeriya.
To
gwamnatin Najeriya idan da bara taba cewa kare da man sai daina cizo ya kama
tunkuyi. To.
Da ni ya kuwa shine kwamandojin Boko Haram da aka saki. Aka yi misaya ga 'yan matan Chibok. Ai dole ne daman yaƙi na Boko Haram ya safinta arewa maso gabar saboda sakin kwamandojin nan.
Amma yalo ai wannan abu.
Yan matan Chibok din nan ba.
Ina jin ka.
Ba su kai mutanen da suke nan arewa maso gabar ba, 'yan matan Chibok gaba ɗaya da aka ɗauke. Yanzu kwamandojin nan da aka ba su dama aka sake su. Dole ne yaƙi ya safinta a nan arewa maso gabar. Saboda dama da aka ba wa kwamandojin nan aka fice su. Ya kamata wayannan kudaden da ake magana na ya kamata su taimaka ma talakawa. Duba yanayin da talakawa suke a ƙasar yanzu nan. To ana nan ne yanzu nan ana nan ana magana cewa wai za a kwaci kudaden nan yanzu nan ta tafiya jiga. Talakawa suna nan suna jin ajiga a ƙasar nan. Ya kamata su taimaka ma talakawa.
To mun gode da Allah sa masu kuɗin sun ji. Kuma ai
gaskiya ya kamata su taimaka gaskiya.
Wannan kira ya kamata a yi da lallashi da ban magana, amma mai kuɗi shi ke da kuɗin, shi zai sarrafa abin shi ya yi yadda yake so.
Wannan gaskiya ne.
Yauwa. To mun gode kwarai da wannan gudunmawa naka, bari mu je Nasarawa kuma.
Gaskiya na ta neman ku fito da dama, wallahi sai in ta nema amma nan ban bata shiga. Gaskiya na gode kwarai.
To madalla, yau mun samu kira daga Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Ladan barka da aiki.
To Shafale, me ra'ayinka wannan daren?
To gaskiya ina son in jawo hankalin ƴan uwana musamman matasa. Dan a gaskiya fi sabilillahi wannan kasa namu Najeriya ya kamata mu kasance masu neman zaman lafiya. Kaman game da waɗannan ƙungiyoyi da suka fito na maganan cewon 'yan inyamurai su koma ƙasansu, a gaskiya fi sabilillahi ina son jawo hankalinsu. Lokacin da aka yi wancan fa yaƙin nan ba ƙaramin yaƙi aka samu fa kafin ƙasar nan ta zo ta zauna da gindinta. Saboda haka ya kamata mu kwantar mu da ƙasar nan hankali. Da fatan kuma 'yan uwana talakawa za su ji wannan kuka namu. Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya.
Mun gode kwarai Shafale. Dama Hausa sun ce zo mu zauna zo mu saba. Waye daga Naija?
Ana magana da Ibrahim kanin Sha'ibu na Mori daga nan can shiga lokal gamer jihar Niger Najeriya.
To Sha'ibu, me ra'ayinka wannan daren?
To in dai ra'ayina game da hukuman alhazadi da ake magana din nan.
Me kake son ta yi?
Ya kamata a taimakawa talakawan Najeriya. Ya kamata a taimaka musu akan miliyan ɗaya ɗin da aka sa musu a ƙawarin za a kai Saudiya a kan haka. Saboda wani bai da ƙarfi, wani yana da ƙarfi amma wani bai da ƙarfi. Saboda wani sai dai sai da gonan shi ko sai da dabbobin shi ko sai da wata kadara ta yi tafi Saudiya. Haka ya kamata a taimaka
musu. To mun gode Sha'ibu, Allah ya sa mahukunta sun ji wannan kuka naka wanda yake ba kuma kai kaɗai kai wannan kukan ba. Kuma in sun ji Allah ya sa su yi wani abu a kai. Yanzu muna Kaduna, waye a Kaduna?
To Lade Ibrahim, yawa barka da lasariya.
To Murtala, barka ka dai.
Yawa sunana Murtala, ina kira daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To me ra'ayinka wannan daren Murtala?
To, ra'ayinmu abin da ya ji hankalinmu shine cin satin nan duba da matasan arewa suna ta canjin yawo da su mutanen kudu. To gaskiya mu zaman lashen yana da kyau shi yake komai kuma kamar yamma su ba mu tarbiya. Amma kuma su ba manyan mu ya kamata su fahimci cewa mu ma ƴaƴa ne masu ƴanci. Su ci gaba da kare mana ƴancin mu. Yanzu ka duba mutumin nan ya kafa kuɗin shi da gidan biyafura da komai. An daure shi har an sake shi ya ci gaba duk sharɗan da kotu ta bashi ya tara mutane abin da yake so ba a ce mai komai ba saboda Allah manyan mu ya kuke so mu yi mu ba mu goyon bayan tashin hankali amma mu ma ƴaƴaye ne babai ba masu ƴanci ku ci gaba da kare mana ƴancin mu ci gaba da muku biyayya da fatan za a tashi lafiya
to mun gode kwarai kuma a ci gaba da hakuri da juna dama haka zaman tare ga
da muna ta yi ai amma muna ta yi
mun gode Murtala da wannan nasiha naka to mun samu kira daga Fatakol waye daga Fatakol
Umar Saleh Shinga daga Port Harcourt.
To Umar Saleh me ra'ayinka wannan daren?
To ra'ayina ina bayyana ra'ayina kan batun wannan mutumin da yayi bayani ina son gora akan bayanin sa.
To
ƴan kudu ƴan Biafra sun juma suna ji mana ciwo mu ƴan arewa manyan mu suna ji suna gani su kashe mu su kashe mu mu ba kuyoyi bane mu ba dabbobi bane ya kamata mu fada mu fara mai da raggi. Wani wanda ya kama wannan da ya sa mana hannu ya ce zai taba shi to sai dai abinda suke tsammani sai dai kawai za a yi shi kawai.
Kuskure da kuskure ba zai samu.
Banjin tsoro.
Umar Saleh kuskure da kuskure ba zai haifar da ɗa mai ido ba. In an ciza ya kamata a hura.
Kullum ana ci mana mutunci ba komai sai dai su sa babban riga kawai suna zaune suna abin nan suna kallon mu.
Amma
kashe mana mutane.
Umar ka san ce
wannan anyamure suna zaune a yi mun ba su gida mun ba su dili. Annan kudu ba raka ga taku ɗaya na wani ba.
Umar an ce wanda duk ya hakuri wanda ya hakuri ba zai yi da na sani ba. To mun gode da ra'ayin Umar Saleh ya dau zafi amma an ce wanda ya hakuri ba zai yi da na sani ba. Yanzu mun samu kira daga Kano. Waye daga Kano?
Assalamu alaikum. Kana magana da Murtala dan Sokoto ne mai radio a tashar unguwa uku.
To Murtala dan Sokoto.
To Murtala
ka Murtala ba Allah ka share radio ka don Allah.
To a rubutu a bare matsawan ni da arugurgu zai kiran da zan yi shine da Allah hukumomi su taimaka ku dan rage mana kudaden hajjin nan da aka tsaura ran hajjin nan da aka tsaura
to mun gode Murtala
saboda tsakani da Allah
to mun gode wanda suka samu kira da wanda ma suka yi kokarin kira goyi ma rana ce ko sati mai zuwa idan mun bude a kira domin bayyana ra'ayi Ramadana da yake muna cikin lokacin watan azumi ne ga kuma tasirin azumin watan Ramadana.
Sunana wa Musa Salisu Bauchi. Tasirin da gaskiya azumi yake a rayuwa na shine ya sab a watan Ramadana gaskiya mutum zaka koda baya yawan karanta Al-Qur'ani a watan Ramadana to zaka ga yana karfafa yawan karanta Al-Qur'ani kuma dukkan shedanu Allah ya tabbike shi yasa muke samun damar mu yi abubuwan alheri a cikin watan Ramadana. A wannan lokacin kan gaskiya za ka ci gayace da yawa za ka gabata a kallon fina-finai ko jin waka za ka gaze ko ana sauraron tafsirai kuma mun gode wa Allah ne gaskiya abocin nan kan za ka gidan rediyo sun kwana suna saka tafsirai da abubuwan da suka kamata ba su saka abin da bai kamata ba a gidan rediyo to irin haka dai zabijin za ka ya ini yana jin irin wa'innan abubuwan to kuma yakan amfani da su sosai-sosai. Saboda akwai abin da yake shiga maka duhu wani lokaci ba za ka samu ka je ka yi tambayi wani malami ba sai dai ka yi a tafsir din za ka ji bayanin yadda abin ne. To gaskiya azumi watan Ramadana wata ce mai kalala kuma muna samun abubuwa alheri sosai a ciki.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau fiye da watanni 18 kenan. Ana gudanar da mulki ba tare da bin tsarin mulki kamar yadda ya kamata ba a ƙasar Venezuela. Wannan ya haɗa da kawo wahalataccen majalisar ƙasar Chicas wajen gudanar da ayyukanta wanda ya haɗa da yiwa kiran da majalisar ta yi na yin referenda a shekarar ta gabata kafar ungulu da kuma ci gaba da kulle abokan hamayya da ƙungiyoyin sa-kai a gidajen yari da kuma take haƙƙin wasu na hana su walwala da amfani da kotunan soji wajen hukunta fararen hula da kuma amfani da ƙarfi wajen hana zanga-zangar lumana da kuma na baya-bayan nan na kokarin samar da taro a majalisar dokokin kasar domin sauya bukatun mutanen kasar Venezuela da hakan ka iya kawo wa demokradiya kuma baya. Karamin minista mai kula da harkokin siyasa Thomas Channon a cikin jawabinsa a wajen taron hukumar jihohin Amurka ya koka akan matsalolin halin da yawan ƴan kasar Venezuela ke fuskanta musamman akan tattalin arzikin kasa. ƴan kasar Venezuela na kokari bakin rai bakin fama domin samun abin bukatu da suka hada da abinci da magani. Ba mamaki Amurka ta yi Allah wadai da matakin da kasar ta dauka akan shugabannin ƴan adawa da kungiyoyin sa kai. A cikin watanni biyu da suka wuce da ake ta yin zanga-zanga a kasar, mutane sama da 60 ne aka kashe. Mutane sama da 1000 suka samu raunuka iri daban-daban. Mutane 3000 ne ake tsare da su. A cikin waɗannan adadi, mutane 331 fararen hula ne da aka gurfanar da su a gaban kotun soja. Sakatare Thomas Channon ya ce, "Yancin a yi taro a kuma gudanar da zanga-zanga na lumana abu ne da ya kamata a kare amma ba a tursasa ba." Amurka ta buƙaci gwamnatin Venezuela da cika alƙawarinta na samar da karɓaɓɓen zaɓe kuma ingantacce, tare da mutunta cikakken ikon majalisar dokokin ƙasar da kuma 'yancin fursunonin siyasa na ƙasar, wanda hakan ne zai cimma buƙatun 'yan ƙasar. Ƙungiyar jihohin Amurka za ta iya haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin ganin an taimaka an samar da zaman lafiya da samun daidaito a ƙasar ta Venezuela. Amurka tana goyon bayan yunkurin samar da wata ƙungiya wacce za ta taimaka wajen diflomasiyya. Yanzu lokaci ya yi da jama'ar da suka yi amanna da demokradiyya za su nuna wa duniya cewa goyon bayan Amurka zai taimaka wajen samar da zaman lafiya da ci gaban Venezuela. Shirin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
To bayan shiru na ba sabon ba da yayi jiya Alhamis a shafin sa na Twitter a ranar da tsohon daraktan hukumar bincike na manyan laifuka ta FBI James Comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa da shugaba Donald Trump ake hari ba a binciken katsalandar Rasha a zaben Amurka. Shugaban na Amurka ya bayyana a shafin nasa yau Juma'a yana cewa an wanke shi, yayin da yake bayyana Comey a zaman mai kwarmato. Trump ya kori Comey a watan Mayu, inda ya ce al'amarin Rasha yana ransa a lokacin da ya kori shugaban babbar hukumar bincike ta ƙasa a lokacin da yake jagorancin bincike da hukumar ta FBI take yi kan irin kutsen da Rasha ta yi a harkokin zaben Amurka a shekarar da ta shige. Kafar yaɗa labarai ta Koriya ta Arewa KCNA ta faɗa a yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta yi nasarar gwajin wani sabon makami mai linzami daga kan tudu zuwa kogi, wanda zai iya cimma jirgin ruwan da abokan gaba na soji da aka shirya kai hari da shi. KCNA ta ce Pyongyang ta harba makamai masu linzami masu yawa daga tudu zuwa cikin kogi a safiyar jiya Alhamis ƙarƙashin jagorancin shugaba Kim Jong-un.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri cikiko haddasa shirin nan na abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed, wanda suke gabatarwa da Usman Ahmed Kabara. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Gresham da ta bada umarni, da injiniyanmu Malam Suleiman. Ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lahiya, mu kuma sha ruwa lahiya da alheri.